Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tashar a duk lokacin da kuke bukata a yanar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka daidai lokacin karfe 7 na safe a gogon Ghana, 8 a gogon Najeriya da Niger, Kamaru da Chadi, tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki. Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin mun sake dawowa domin gabatar muku da shirin hantsi daga nan birnin Washington DC.
Abin da ke faruwa da gabu da rasu a tsoron mura police sace kilango domin matsawa da suka matsawa mutane yanzu da sa suka zo kuma sa nasu ya fi muni.
Tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya Alhaji Abubakar Saf Karun da 'yan sandan nan SAS, wato wacce ta yi ƙaurin suna kan zargin da ake mata na ƙuntatawa jama'a. Za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, sannan ku saurari sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi a mako. Mu ƙarasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi, amma da farko sai a gyara zama domin ji cikakkun labaran duniya tukuna.
Masu saurare assalamu alaikum. Wata tawaga daga kasar China za ta kawo ziyara a nan Amurka a wani lokaci cikin wannan watan domin ci gaba da tattaunawa akan harkokin kasuwanci. Wannan ko ya biyo bayan fito da manyan kasashen biyu na duniya masu karfin tattalin arzikin kasa ke yi ni tsakanin su. Ma'aikatar ciniki ta kasar China ta ce mataimakin ministan ma'aikatar ne Wang Shangwen zai gana David Malpass, wanda shine mataimakin sakataren Baitul Mali da harkokin kasa da kasa na Amurka. Ma'aikatar ta ce gwamnatin ta kasar China a shirye take da ta yi na'am da duk wani batu da ke da alaka da sulhu, amma fa ba za ta amince da wani matakin tursasawa ba game da kasuwanci. Kasashen biyu dai tun daga ranar 6 ga watan Yuli ne suke ta musayan karawa juna kuɗin fito. Misali, Amurka ta ƙara kuɗin haraji har na kashi 25 akan kayayyakin kasar China har 800, wanda kuɗin ya kai dala biliyan 34. Ita ma China a ƙoƙarinta na ɗaukar fansa sai da ta sa wa Amurka ƙarin haraji a wasu kayayyakinta da su kai har 545, wanda su ma kuɗinsu ya kai dala biliyan 34. Kasashen biyu dai za su ƙara wa juna wani zagaye na kuɗin fito da ya kai har na dala biliyan 16, kamawa daga 23 ga wannan watan da ake ciki. Fadar White House ta nan Amurka ta yi Allah wadarai da ƙarin kuɗin fito da ƙasar Turkiya ta yi wa Amurka akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su cikin ƙasar. Wannan da shi ne fito na fito da kasashen biyu ƙawayen juna da ke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO suke yi a tsakaninsu. Yanzu haka dai Turkiya ta ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin Amurka da suka hada da motocin shiga, giya da gawayi da dai sauran wasu abubuwa, ƙarin wanda ya kai na dala miliyan 533 kenan. Turkiya ta yi hakan ne ko a matsayin martani na ƙarin kuɗin da shugaba Trump ya yi na ninka kuɗin tama da ƙarafa da ƙasar ke kaiwa Amurka. Wannan matakin da Amurka ko ya samo asali ne na kin da kasar ta Turkiya ta yi na sakin wani ba Amurka pastor mai suna Andrew Brunson da take tsare da shi akan zargin leken asiri da kuma wasu ayyukan da ke nasaba da ta'addanci. Mai magana da yawan fadar White House Sarah Huckabee Sanders ita ce take wannan bayanin. A cikin wannan satin ne gwamnatin kasar Kenya ta tuhumi wasu manyan jami'an ta biyu da suke jin sun fi ƙarfin doka. Ana dai tuhumar waɗannan jami'an ne da laifin cin hanci da rashawa na zunzurutun kuɗi har dala biliyan 3 na ginin hanyar jirgin ƙasa da wani kamfanin ƙasar China ke ginawa a cikin ƙasar. Wannan tuhumar na manyan jami'ar wata manuniya ce gwamnatin Uhuru Kenyatta da ke cewa ba wani jami'in gwamnati da ya fi ƙarfin doka a yakin da gwamnatin ke yi da cin hanci da rashawa. Sai dai masu shari'a kan al'amuran yau da kullum suna cewa suna fata tuhumar zai kai ga gurfanar da su har a kai ga yanke musu hukunci, wanda hakan zai zamo abin tarihi ga gwamnatin ta Kenyatta da za ta bari. ko kuma kila barazana ce irin ta 'yan siyasa. Wakilin murya Amurka da ke aiko da rahoto daga Kenya, Real Ombo, ya ce babban manajan daraktan kamfanin jirgin kasa na kasar Atanas Maina da shugaban hukumar kula da albarkatun kasa Muhammad Suwazuri su ake tuma da laifin aringizo na dala miliyan 2 da na dan kudin diya. Sai dai ko bayan waɗannan mutanen haka, bayan waɗannan mutanen biyu haka kuma akwai sauran jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da yawa da suke fuskantar tuma da na saye da sayar da kaya wato filayen gwamnati. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jakadan Amurka a kasar Zimbabwe Brian Nicholas ya ce wajibi ne Zimbabwe ta dukufa wajen gudanar da sauye-sauye masu ma'ana muddin tana son Amurka ta cire wa jami'anta takunkumi. Jakadan da ya yi wannan furucin nisalin da ya zarci shugaban kasar Emmerson Mnangagwa a fadan gwamnatin kasar da ke birnin Harare. Ziyarar tasa ta tsawon sa'a guda ta zo ne sati guda bayan da shugaba Donald Trump ya sa hannu domin inganta demokradiyya da tattalin arzikin kasar Zimbabwe a shirin wanda ake kira Zira.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. Madalla biyo bayan umarnin da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya baiwa Speta Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris na yi wa rundunar 'yan sanda ta musamman da ake kira SAS Garan Bawul. Wararru irin su Alhaji Abubakar Saf tsohon kwamishinan 'yan sanda a Lagos ya ce kuskuremar kada ta tsaya wajen canjin suna kadai.
Ya kamata a ba su new code of conduct inda za su yi aiki. Kasan abin da ke faruwa da abu da halittu a tsoron mura polisa ce kilango domin irin matsawa da suka matsa wa mutane yanzu da sa suka zo kuma sa nasu ya fi muni suna haifin yawan fadaban rarraba su mutane a kama ka a ja kulle ka ba wanda zai tambaya a kulle ka a subhuman condition self yanzu da shi a fi president faɗa yana da kyau domin ka san shi ma lawyer ne haƙoƙin biladama ya san su sosai abin da ya sa ke na ya kawo wannan kuma abin zai taimake mu domin in muna murna cewa su 'yan sandan suna ba mutane wahala sai mun shiga ciki ko sai 'yan uwanmu su biya ciki ko 'ya'yanmu su biya ciki za ka sani abin ba kyau don haka abin yana da kyau da za a canja su a canja ko a canja irin aikin da suke yi a ba su code of conduct nasu.
Amma baka ganin idan kamar da kace ba a canza dukkan jami'an ba aka kawo sababbi kuma aka kokarin binciken waɗanda aka zalunta domin a hukunta waɗanda suka zalunce su kamar ba a yi adalcin da ya kamata a gyara gaba ba?
Ya kamata a sake su duka kada a sake su gaba ɗaya a sake su da hankali da hankali don a sake su gaba ɗaya an kawo sababbi in wakilan ba su da irin training da aka yi waɗancan ba su koyi aiki irin waɗancan ba don haka a sake su da hankali har a zuwa gama.
A matsayinka na tsohon kwamishinan ɗan sanda idan kai ne aka ba wannan aiki na shugabancin wannan hukuma ta SAS ta 'yan sandan kamar me da me za ka yi domin ka kare haƙoƙin bil'adama kuma ka inganta sha'anin tsaro a cikin ƙasa?
Abin zai sa mutanen da za su rinka bin sawunsu su ga irin aikin da suke yi mutanen za su rinka zuwa a SAS za su ga mutanen da aka kama su aka tsare su a SAS a ga wa'azi na suka a SAS don me suka aka bar suka daɗe suka fi awa 24 a cikin SAS kuma a rinka bin su duka inda suka aiki a ga suna aikin da ya kamata su yi ko ba inda ya kamata su yi ba. A gani ko suna roadblock domin hana roadblock yanzu duka wannan in an sa mutane masu bi su duba aikinsu abin zai rabu amma ka ba su kuru ka ba su bindiga ka ba su mota ka ce su je aiki babu zuwa ya ga irin aikin da suke yi ai za su yi abin da suka ga dama.
Tsohon kwamishinan 'yan sanda na Najeriya kenan Abubakar wanda ya suna wurin fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a lokacin da ya aikin 'yan sanda a Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja bayan da muƙaddashin shugaban Najeriya ya ba da umarni na gaggawa da a yi wa rundunar SAS ta 'yan sandan ƙasar Najeriya Garan Bawul. Dama dai wannan hukumar ta yi ƙaunin suna a idon 'yan Najeriya wurin tsare mutane ba bisa ƙa'ida ba da uzura musu da kuma sanya su a cikin mawuyacin hali a daidai lokacin da ake binciken cewa an aikata wani laifi. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
da wasu ƴan mintoci za mu gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba kafin na shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Sharuwa a koma bakin aiki masaro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Amir Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa ta shi kai ilimiya.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu tattauna ne da shugaban kungiyar nakasassu da suke buga kwallon kafa ko kuma yin wasannin motsa jiki a jamhuriyar Niger wanda yace suna bukatar gwamnati da masu hannu da shuni da ma masu zaman kansu irin kungiyoyi su sa musu hannu domin ciyar da su gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To dawa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba.
Yawa sunana Malam Haruna Usman ni ne shugaban babban kungiyar harkar guje-guje na nakasassu a nan jamhuriyar Niger.
Ai abin da yasa muka nemo kama kenan dan mun ga kaman wani taro ko wani gangami da kuka yi na maganan cewa kuna neman a agaza ko a tallafa muku musamman a gwamnatance da kungiyoyi. To ya abin yake ne me kuke neman yi kuma ya wani kafin mu je amma wannan ya kuke wani irin wasanni kuke ya yaushe kuka kafa kungiyar dan ba ne tarihin kanka kadan da kungiyar ka.
To madalla in hara dai da kaina ni tarihi na bayan karatun secondary da higher secondary a nan Niger na ci gaba da karatu a can Federal College of Education Special a Oyo a tarayyar Nigeria. Bayan wannan na ci gaba a University of Ibadan wanda ake cewa Premier University a Nigeria. Na yi special education bayan wannan kuma na yi educational management a Bachelor of Education. Na komo gida yanzu na aiki diskan harkar da yi education fannin special education mai kula da mutane ko yara masu nakasa. Kungiya na wanda muke shugabanci ana kiranta kaman wajen International Paralympic Committee mu National Paralympic Committee ne. Amma a nan Niger ana ce muna National Federation of Paralympic Sport kaman Federation Nigerian de Sport Paralympic a Turancan Faransa.
Wato kenan kungiyar da take kula da wasanni na masu mutanen da suke da bukata ta musamman ko na kasa a jikinsu.
Gaskiya ne. Don ko kungiyar mu da ya takumshi na kasa iri kala hudu kuwa kaman waɗanda ba su iya tafiya kaman guragu kenan ko wanda aka yanka makawa. Na biyu kuma akwai makayi waɗanda ba su gani sam ko waɗanda suke dan gani kaɗan. Bayan shi akwai kurame waɗanda kaman suke magana ko ba su ji ko waɗanda suka kurumce ba su iya magana sam. Sannan na ƙarshe akwai yara wanda kaman hankalin su bai cika ba, wanda ake cewa intellectual disabled children.
Oh, irin kaman yana ya suke kaman irin masu autism din nan ne?
Ko ko masu autism din da
irin wannan
wanda intelligent question din su bai cika ba, kaga
wato
wani bai musu yawa ba. True sports kaman muna sport muna iya cika musu, kaman muna correction ne.
Kaman ana musu gyara.
Gyara ake musu saboda su samu kansu. Kuma sai kaga
wannan wata yanda ya kamata.
Wanda ba su da kowane na kasa kuma shiken
rayuwarsu. Su kan warware kenan.
Shiken warware a true sport kaman muna koya musu harkar sport din sai kaga sun warware. Yanzu har haka muna da cases da yawa wanda ma suna aikin kansu ba su ma a kira su na kasa su saboda sun samu kansu suna aiki can wanda ba harkar na kasa su ba.
Eh to alhamdulillah. To wani irin gabatar da wasanni kuke yi, kuna shirye competition ne, gasa ko kuna tafiya ku yi na kasa da kasa ne ko kuwa abin yake?
Competition muna shirya su kaman in terms of wanda ake cewa national championship a turancin Faransa, ana kiran championnat national wanda muke tara duk kaman en kombala na kasar Niger masu na kasa su taro nan babban birnin Yamai, ko wani shekara mun taba yin shi ma a can babban birnin da magarama Zander. To muna tara su ai competition, sannan a ga waɗanda suka yi the best ones, kaman muna bincike ne saboda muna tayyan waɗansu competition kuma a fannin Africa, kaman kasashen West Africa suna shirya waɗansu competition na kasassu muna shike, kuma muna tayyan Paralympic Games wanda ake yin bayan Olympic Games. Mun halarci Paralympic Games a kasar Greek Athens a 2004 shekara 2004 kenan.
To kafin ka ci gaba maganan kaman da kace kukan tafi wasu kasa da kasa, wa yake daukan nauyin ku tafi?
Wanda yake dauka gaskiya Allah, harko dai muna da gwamnatin mu na Niger, Ministry of Sports, duk ta yi a yanzu da muke yi, kuma national championship da muke su suke tallaba muna. Sai dai wani lokaci ba za mu samu kaman biyan bukata 100%. Ka san yadda economics yake cikin kasa, wani lokaci sa a ce mu nemo waɗansu partners su cika muna. To partners din nan ne su ma yanzu
wato abokan haɗin gwiwa
muka ce su taimaka muna wani lokaci sai su ga kai sport for the disabled ɗin dai, amma guje-guje ne na kasa su dai ba su da budget a kansa.
Wato gani suke ba wani abu ne.
Haka mu muna wadika tashi muna kokari saboda gaskiya shuga muna iya wani abu, kamar yadda shugaban sauran shugaban kasa Amurka ya ce yes we can, muna iya wani abu mu ma ya larda.
To alhamdulillah
na kasa muna so mu gode mu ma
ba kasa ba ce.
Haka na kasa ba kasa ba ne, mun zo cikin shirin na kasa ba kasa ba ne, muna so mu gode da cewa ko da muna na kasa su muna na kasar su gaskiya Allah muna yi wani abu insha Allah.
To sai kuwa, to wace irin kai na kasa ce a jikinka?
Wata iri
wace irin na kasa ce a jikinka, kai misali ina ne yake da na kasa jikinka?
Gugu ne kamar ni poliomyelitis ne, ni kamu da shi tu ina da shekara
polio, ciwon polio, shan inna
polio ne, yawa ni kenan na kasa na gurmuntaka ne. Wadanda duk muka yi tarayyar Nigeria Federal College of Education Special da University of Ibadan ai sun san da ni, suna kira ni Malam Usman, Malam Usman Kuhalar.
Akwai ni ma lokacin da ne poli a Kaduna, akwai wanda ajinmu ɗaya ga kujera ta gata shi zaka abokina ne Hagu ba, shi ma yana da irin kafar shi da na kasar gurbuntaka haka, amma ina ga ya ma yana ɗaya daga cikin zarata a ajinmu.
To ka gani ko ka san wani lokaci bayan Allah ne, Allah na hana mutum wani abu amma sai ya
bashi wani, wannan haka yake.
Kuma ka ga na kasar mu gaskiya Allah, ni ka ga mu ce harkan na kasa dai ni na ji daɗin sosai saboda ya sa na san duniya. Ka ga na gaya maka mun ta Greece, mun ta Beijing, kasar China, kasar Jamus da kasar Faransa, duniya na mun taka wajen. To ka gani kuma kasar Afrika kasashe da ban taiba ba su da yawa.
To ka ga kenan kai ka zama kai ne mai kafar wanda kuma bai san ko ina ba, ya zama gurgu.
Ba zan gurgu. Wallahi haka ne. Haka ne gaskiya, ba ni da zaman da.
To Malaru ne, Malaru ne yawanci su yanzu misali zaka ga cewa a kasashen mu na Afirka kaga kamar in ka zo kasashen Turawa musamman yanda ka dan fita kaga yanda ake daraja mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman ko a jikin su ko gurgu ko makaho ko ma waye zaga han mota akwai wurin zaman su jirgin kasa akwai wurin zaman su komai akwai wurin zaman su wurin parking din su ma baka isa ka tsaya ba to gashi kuma kai kana irin kasashen mu na Afirka kasashen ma irin su Najeriya Niger yaya kake kallon abun
wallahi kasar Afirka har yanzu al'umman mu kansu ba su waye ba kuma lokaci ba kansu ba su waye ba saboda muna iya ce in ka duba tarayyar Najeriya akwai professors akwai doctors akwai mai ilimanta da yawa kuma nan Niger ma muna bisa hanya muna nan da samu masu mai wani lokaci mutane
kuma kuna da irin su kuna da irin su professor Bube na maiwa a jami'ar
Senegal a nan jami'ar Dakar na Senegal ko Bube na maiwa yawa mun san da shi to kan san irin waɗannan mutane masu ilimi shi ya kamata cikin maganganun su yi ta shawo hankalin mutane saboda mu da muka kai kasashen Turai wallahi kamar soron mu ake dan na kasa din mu sai kaga da Ture yana gud bayan ka gashi inda zaka yi parking motan ka ma ga lamba ba wanda ya
zai toilet ma
in ka mai mutun zai ta dauli ga lamba ba wanda zai shiga inda mutun zai shiga
kwarai kuwa
wannan lift kai ka da
wurin da zaka hawo sai
mu ne yawa mu da kujerun mu sai mu shiga babu wani matsala amma nan in mun zo gida waɗannan duk babu su
nan ai hatta ai kasashen mu hatta coci da masallatai ai babu da babu kuna
inda ba za ka kai ba wani lokaci ba mu eta ya saboda ni ina ga maka yanzu har haka ma da akwai damana wani lokaci hanya ma zuwa masallacin mu waya ne a gare ni
ka gani
ko kuma ba ma haka ba in ka duba ma'aikatan mu ko da Niger kasar Niger ta sa hannu bisa kan kundi da yawa dokoki da yawa muna da ordinance 93012 wani takardar shari'a ne da ake cewa duk abin da ake gini da ake yi ko aiki da ake bada a kula da nakasassu
kamar na Najeriya haka Najeriya
to amma in ka duba ba nan ga aiki da shi
to sai kuma mako mai zuwa in Allah ya so zamu dasa daga inda muka tsaya tare da Haruna Usman a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman wakilan mu na Jamhuriyar Niger da kuma mai hada mana sauti Julie Lazarus Creation Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
To madalla sai kuma makon gobe a cikin wannan shiri za ku ji sabon wani shirin na kasa ba kasawa ba. A Ghana malaman kasar sun baiwa gwamnati wa'adin sa'o'i 72 a maido musu da kudin fansho sama da trillion 1 ga Rilwan Abbas da rahoto.
Za mu so mu sharhin jaridin na yau ne da jaridan The New Crusading Guide wace babban labarin ta shine tsarin nan na kananan kamfanonin haƙan ma'adinai dai ya kammalu gwamnati da ta kaddamar da shi a gobe in Allah ya kai rai har yau dai a jaridan The Crusading Guide Capital Bank kudi Ghana Cedi miliyan 620 ta karba amma ba Cedi miliyan 610 ba da forma kwandular fasakai na dollar million 64 na jami'ar Ghana professor Aite yayi watsi da majalisa yana mai ainihin ikrarin ba shi da muhimmanci kuma babu tasiri har yau dai a jaridar ta informa asibitin nan na Tamale ta shiga cikin rudani yayin da entire zaune tsaye na jami'ar NPP sun kafatattaki babban jami'in asibitin jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana babban labarin ta shine Pastor Otabel yayi magana kwararru sun ce ba zai iya wankuwa daga rushewan Capital Bank ba har yau dai a jaridar ta Daily Graphic majalisar dokoki za ta soma bincike akan rusassun bankunan nan guda 7 da Ghanaian Observer har yau ita kuma tana sharhi ne akan maganar hannu da Otabel ke da shi a cikin rushewar Capital banka sai kuma akufa ado ya caji ɗan jarida da su ɗaukaka gwamnati zuwa matsayi
yayi madaukarkiya. Sai kuma a cikin jaridar Hai yau direbobin mambobin majalisa sun koka game da irin yadda ake biyan su. Daily Guide babban labarin ta shine koka mai zo kuma su amfani da jiniyan nan wato abin da ake cewa siren kenan waɗanda ba su cancanci su yi amfani da shi ba. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta shine mambobin kungiyar malaman karantarwa sun baiwa hukumar nan na fashin kasa NPRA a takaice wa'adin sa'o'i 72 da a saka musu kudin su gana sidi biliyan 1.7 wanda mallaka ce ta sashin nan na fansho na ma'aikatar ilimin kasar Ghana ko kuma su ajiye kayan aikin su. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times shugaban kasa ya addamar da soma gine-ginen ayyukan gidaje na Je'ikufu. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times ɗan sanda za su karfafa dokan nan da ke hana yin amfani da jiniya abinda ake cewa siren ga ainihin waɗanda ba su cancanta ba. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 3:25 na dare. Ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin saƙonni.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Hamis Makaho na garin Maiya a jihar da kwaro jamhuriyar Niger daga Accra Ghana. Ra'ayina shine ku shugabannin Niger ana haraka ana son talakawa su samu mahita tsakanin harkar magani likitoci ba magani tsakanin harkar ilimi makarantu ilimi yayi karamci tsakanin wuta da sama ƙauyuka wuya biranin ma wuta bata wadatake suwa wadda aka so ga rashin hanyoyi ba hanyoyi wadatake na jirgi masu kyau sai a dai ana batun wani gyaran gidan shugaban ƙasa saboda wani bannan kudi kawai ayi bannan kudi inda mutum da zai amfani da abun wanda zai sana an yi ba wasu mutane bane masu yawa jama'ar ƙasa gaba daya ba san ma an yi ba yan kalilan ne za su sanin abin da an kai shine aka ce an yi abu na a zo a gani to waye san da shi in an yi shi ma har zaman da za a yi cikin gidan wani ma ya san da abin da an kai in ba ga TV an ka gwado ba wanda a cikin kawai ma ko ga TV ba zai gani ba dan haka dan Allah dan Annabi shugabannin Niger in za a abu a dole dibawa abinda zai gyara ma talakawa da rayuwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bikir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Sharanti Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama a mai gudu haka musamman ga shugaban jam'iyya ko kuma shugaban ba dama yin bota kat na zaɓe da aka bada lokacin da aka bada gaskiya na ƙarin da aka bada sati biya ya kaɗa muna so a ƙara akwai 'yan Najeriya da dama waɗanda ba su yi wannan katin ba wata lokacin su ba su zo kuma na sun faɗi a ƙarin lokaci da haka kuma kira na biyu ina so duk lungunan da ta kamata a ce kamar mu 'yan albasa sanar da lokacin gama muna da rumfa uku da yanzu rumfa ɗaya ce muna kira ga hukumar zaɓe ba wai ta bada katika ba a diba inda ya kamata a yi rumfuna na zaɓe waɗanda su kamata a ƙaƙara masu an ƙara yawan jama'a to a ƙara rumfuna. Assalamu alaikum mai magana Bikir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Sharanti Nigeria.
Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Wata tawaga daga ƙasar China za ta kawo ziyara a nan Amurka wani lokaci cikin wannan watan domin ci gaba da tattaunawa a kan harkokin kasuwanci. Wannan ko ya biyo bayan fitona-fiton da manyan kasashen biyu na duniya masu ƙarfin tattalin arziki ke yi ne tsakanin su. Ma'aikatar ciniki na ƙasar Ghana ta ce mataimakin ministan ma'aikatar ne Wang Shangwen zai gana David Malpass wanda shine mataimakin sakataren baitul malin da harkokin ƙasa da ƙasa na Amurka. Fadar White House ta nan Amurka ta je Laraba ta yi Allah wadare da ƙarin kuɗin fitan da Turkiyya ta yi wa Amurka kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su cikin ƙasar. wannan da shine fito na fito da kasashen biyu kawayen juna da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO suke yi tsakanin su. Yanzu haka da Turkiya ta kara kudin haraji akan kayayyakin Amurka da suka hada da motocin shiga, giya da gawayi da dai sauran wasu abubuwa, karin wanda ya kai har na dala miliyan 533 kenan.
To madalla a gaishe ka da haka, Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Kamar na madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya Daryl Smith da ya rika masa, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.